أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS Islam Kitabu Sunna ala Fahmi Salafi Salih, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka sake saduwa da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko ƙa'idodin haɗa nasoshi, da kuma haɗa nasoshin a aikace. Muna tafiya ne da littattafai guda biyu, kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyarmu suka sani. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, da kuma as'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Wannan shi ne darasinmu wato na 69 kenan, da izinin Allah. A darussan da suka gabata an danyi kuskure. Darasinmu na 67 sai muka kira shi darasi na 66. Darasinmu kuma na 68 sai muka kira shi darasi na 67. Kenan ‘yan uwa, kada su ji kamar darasin sun maimaitu kuskure ne aka samu wajen bayani. To, kamar yadda muka sani cewa muna tafiya da waɗannan littattafai guda biyu, kuma muna bin jerin ayoyin Alƙur'ani. To, kafin mu shiga cikin karatu, muna cikin suratul Ma'ida ne. Mun tsaya ne a ƙarƙashin wato aya ta 109 a cikin suratul Ma'ida. Dukkan waɗannan malaman guda biyu sun kawo ta, kuma mun yi bayani. To, kinan za mu tashi ne aya ta 112, domin ita ce akan jerin ayoyin Alƙur'ani. Amma kafin mu ci gaba da bayani, akwai waɗansu bayanai da muka gabatar a jumlace, za mu ɗan yi bayanin su kaɗan a gurguje saboda amfanin ‘yan uwa. A darasi na ƙarshe da ya gabata wajen mas'ala ta 257 wajen ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أتكلم للتافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها تصيب مفسر أن نكلم من با أما دمك دوبا واندي تحقيق للتافع الشيخ مصطفى العدوي ياكاو إذا كنت تفسيري لديك نابادة لتتفن دي كما تأدوبا أما دي يزوك كشن ونا آية سيتي البحيرة كانوا يشقون أذن الناقة التي تلد 10 أبطن واتو لاربا سنك سنتي يشقون سنة أساقي أنغانيكو uzuna annaqa wato mu ce kunyar taguwa ko raƙuma allati talidu 10 abtun wadda ta haifi wato ‘ya’ya guda goma. Nan abtun ana nufin ‘ya’ya, ba ana nufin ciki goma ba, ko da yake an ce ciki dai ana nufin haihuwa. Waya turkunaha, za su bar wannan taguwar wadda ta haihu goma, tar'a fil mar'a, tana kiyo a makiwata, wala yantafi'una biha, ba sa amfanuwa da ita, wa yusammunaha bahira, suna kiranta bahira. والسائبة اتكو السائبة تطلق على الناقة انا امفاني دا ونن سونا راقما كو تاقوا اذا ولدت 5 أبطن اذا انتحي في واتو ايا قدابير فتسيب في المرأة كنن ذا ابرتا امس اين كما ابن دا انك برشي اتكيم انسكيش اتكيم مكيوتا فلا واتو ترد ان حوض ولا علف واتو با اميد دا اتا معنا بدا احنا تبت haudin idan ta sha shan ruwa akan wani wurin shan ruwa, ko mu ce wani dan tabki ko kodarko ko burtali, wala alaf burtali kamar wurin da akwai ruwa da ciyawa kenan, wata Hausa ce, ban san kowa ko ba kowa ke fahimta ta ba. Wala alf, alaf, alaf kuma shi ne wato kamar a ce abincin da dabba take ci wanda ba ruwa ba. An gane ko? To, wannan wadda ta haihu biyar kenan. Ita ko wal wasila min qawlil jahiliya, jahiliyin, tana daga cikin maganar mutanen jahiliya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam, kuma ce kafin annabtarsa. Hina talidu shata zakaran wa untha, lokacin da take akuya take haihuwar zakaran, namiji bunsuru kenan, wa untha da mace akuya kenan, bayan ta haifi namiji sai ta haifi mace, wasalat akhaha, ma'ana wannan ta sadu da dan uwanta, koko ta sadar da wato dan uwanta da ya mace. Yuriduna hamatuhu an adh-dhabhi, yuriduna suna nufin hamatuhu an adh-dhabhi kenan, ta kare shi daga yanka da ba za a yanka shi ba. Fala yadhbahuna adh-dhakar min ajliha, ba za su yanke namijin da ba ya zama tumace ce bayan sa. Wal ham, yace shi ko kalma ta ham, an gane ko? tutlaqu ala al-fahli an gane ko ya kawo walhamu min tutlaqu to wannan minkin ta rayuwa ta zo ne ko an karata ko kuskuren tibaani ko kuma ba sa abin da ake so a ci ba walham tutlaqu ala al-fahli ana amfani da wannan kalma akan al-fahlu ya anti al-fahlu ana iya cewa wato bajini in sani ko kuma raqumi namiji wanda ya kai yayi abin nan ko abin nan jagargi kamar da suke cewa jagargi idza daraba ashrata abtin idan ya bugi ciki goma na ana rufe idan ya bugi raquma goma ma'ana yayi barbaran raquma goma da Hausa zamu ci yuriduna annahu hama dhahrahu sunan nufin wannan ya kare wato bayan sa kinan fala yurkabu ba za a haushi ba wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun al-ma'ida ayata 103 yace zammul lil mushrikin inji shi mai tahqiqi akan wannan littafin Sheikh Mustafa al-Adawi akwai zargi ga mushrikai alladhina shar'u fi ad-dini wadanda suka shar'anta a cikin addini malam ya azan bihi Allah abinda Allah bai izini da shi ba wa harramu ma ahallahu Allah kuma suka haramta abinda Allah ya halatta فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما فجعلوا سيسوك سنيا بآرائهم الفاسدة دا رأيوكا سوكا تتر رأيوكا وانا باسو دا انفاني لا تتوكي نن شيئا من مواشيهم ونساشي ونبنغري دا تكيم مواشيهم دبو بين سوكي نن جمعين لا الماشية محرما سوكا حرمتاشي على حسب استلاحاتهم اكان سارس ارنسو استلاحي ابند سنكا واتو العادة سودكما al'adudin su zamu ce allati aradat ma anzalallah wa ta cikaru da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar da shi kina al'ada idan bata cikaru da abinda Qur'ani yazo da shi da sunna kinan ba za a watsar da ita ba indai alkhairi ce ba kinan nan khudh al'afwa wa amur bil 'urfi wa arid 'anil jahilin sai da mutu duk al'ada ta gari ta shiga karkashin wannan aya kawai ne kuma yanzu ya ce muna kokarin halattar da al'adudi to wannan dai a takaice shine abinda malam ya kawo kuma wannan tafsiri ba shi kadai bane akwai tafsirai na ba da littafai idan mutun yana so ya koma cikin sahihul bukhari musamman sharhi na fathul bari karkashin wannan aya kitabut tafsir ya koma cikin kuma littafan hadisi daban-daban da suka kawo babu tafsir da kuma littafan tafsiri da kuma kalimatul qur'an littafai na kalimatul qur'an da na kawo na ce suna da fassarori daban-daban ba fassara guda ba dan kawo ne ji wannan fassara wanda ba ita kadai bace kuma yace a ana an saba maka za an saba maka za akwai fassarori daban-daban da haka in ka ci karo da abin da ya saba ma abin da ka sani ka ƙara bincike wallahu ta'ala a'lam to sai mu je mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi ita ce mas'ala ta 261 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malan yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala al-hawariyun ya akai hawariyuna suka ce hal yastati'u rabbuk shin ubangijinka yana iyawa su hawariyuna suka ce ma annabi isa iz qala al-hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuk shin ubangijinka yana iyawa an yunzila alaina ma'idatan minas sama' ya sabkan muna da tabr mai abinci shine ma'ida an gane ko tabr wanda akwai abinci sai ake cima ma'ida an gane kuma ma'idatan minas sama' ruwa daga sama afwan ma'idatan minas sama' tabr daga sama wani daga cikin masu tafsiri waɗanda muna fatan Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da mu gaba dai yace wai hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka yana iya an yunzila alaina ya saukar muna ma'i ruwa datan mai yawan zuba mu da sama'i daga sama to kaga wannan aiban naci ma'ida kalma ce guda ba kalma ce guda biyu ba Allah ya kyauta malam yace to ya za a yi a ce hawariyuna waɗanda suka yi imani sun faɗi wannan shakku fi qudratillahi ta'ala sun yi shakka a cikin qudrar Allah ne ala ba'dil mumkinat akan waɗansu abubuwa da suna yiwa abinda zai yi wa zalika kufrun wannan kafirci ne wa wasafuhu bil istita'a kuma suka siffanta shi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya inna ma takunu bil jawarih kuma ita'a ana siffanta ta ne da abinda yake wanda yake da gabbai wal hawariyuna khullasu atba'i isa alayhi salam su hawariyun wannan ga ake kira al hawariyun an ce saboda suna wanke tufafi ko saboda suna rinna sutura an gane ko khullasu atba'i isa alayhi salam su tatacci ne jam'i ne na al-khalis tatacin magoya bayan annabi Isa ne wal mu'minuna bihi kuma sun yi imani da shi bi dalili qaulihi ta'ala domin akwai hujja dalili fadar Allah subhanahu wata'ala anhum gare su da suka ce qalu amanna wa shahad qalu amanna wa shahad bi annana muslimun suka ce qalu suka ce amanna mun yi imani wa shahad bi annana muslimun kasancewa mu musulmai ne ko ba haka ba bi anna muslimuna kuma a cikin suratul abinnan cikin suratul ali imran kenan sai mutun ya hatara cikin suratul maida bi annana muslimun nunun biyu ce a cikin suratul ali imran bi anna muslimun saboda alarmomi masu wato har da alqur'ani to malam sai yace kulna zamu ce hadha istifhamun anil fi'li la anil qudrah wannan tambaya ce suka yi anil fi'li akan tambaya ta aiki shin Allah zai aikata la anil qudrah ba suna shakkan qudrar Allah bane akwai bambanci tsakanin zaka yin abu da ka iya shi wani yana da ikon yin abu amma bai yi ba kama yaqulu al faqir lil ghani al qadir malam yace kamar yadda talaka zai iya ce mawadaci wanda yake yana da iko hal taqdiru an tu'tiyani shay'an shin kana iya bani wani abu an gane ko wa hadha yusamma istita'atu al mutawa'a wannan ana kiran shi wato istita'a iko na al mutawa'a na yarda ka aikata shine al mutawa'a wanda babu ne cikin ilmin nahwu babu al mutawa'a kamar misali na karbawa yana da fadi kwarai da gaske kadiba cikin al qararatu nahwiyya wa tasrifiyya kaga irin mas'alolin sa musamman na zamani yace la istita'atu al qudra ba ana nufin iko ba na samun yin iko ba shi ake nufi ba aw al ma'na koko ma'ana hal yashulu alayka shin yana da sauki gare ka an tas'ala rabbaka ka tawkaruke ubangijinka ka qaulika li akhar kamar yadda kake cewa wani mutum hal tastati an taquma ma'i shin kana iya tsayuwa tare da ni wa anta ta'lamu istita'atuhu bidhalika ka san da cewa yana da iko akan wannan to malam wannan shine abin da ya kawo cewa wannan tambaya ce anil abin nan akan har Allah zai karba musu koko Allah subhanahu wataala ba zai karba ba yayi abin da suke bukata to ƴan uwa musulmi kafin mu ci gaba da bayani akwai wannan aya tana dauke da waɗansu wato bayanai masu muhimmanci kwarai da gaske shine cewa cikin alqur'ani irin wannan ya maimaitu ya abku ba wai ga su hawariyuna ba saboda kar wani ya zo ya je wajen abin nan mas'ala ta farko zamu koma ne zuwa ga wato ilmul qira'at akwai hal yastati'u rabbuk sannan akwai hal tastati'u rabbaka yana da kyau mu fahimci wannan da kyau domin qira'o'i suna da muhimmanci idan muka duba wato Imam al-Kisa'i ya karanta hal tastati'u rabbaka duk da yake na idghamun wato allam fitta hal tastati'u rabbaka an gane ko Imam al-Kisa'i ya karanta hal tastati'u kina hal tastati'u rabbaka an yi idghamul lam shin nan rabbaka ya zama maf'ulun bihi shin zaka iya tambayar ubangijinka shine nan abinda ake son a ce jamhur kuma sun karanta hal yastati'u rabbuka nan hal yastati'u rabbuka nan shin ubangijinka nan ba ana nufin zai iyawa ba a'a shin zai karba mu ne ya biya mu da bukatun mu shine abinda ake son a ce ina fata an fahimce ni an yunazzila alaina ma'idatan minas sama da Imam Ibn Kathir da Imam Abu Amr da Imam Yaqub sun karanta an yunzila alaina ma'idatan minas sama to nan dukkanin ba da bambanci tsakanin anzala da nazala duk da cikin larabci suna cewa akwai bambanci tsakankanin su nazala na nufin abinda aka saukar lokaci daban-daban anzala abinda aka saukar lokaci daya kuma wani ne wani ya kilta wani amma asalin su a loga haka ne wannan maganganu ne waɗanda malamai sun sha bayanin su to wannan a ilmul qira'at kenan mun kawo wannan bayani sai abu na gaba wanda ya kamata mu kawo karkashin wannan aya shine cewa za ku iske waɗansu lokuta masu imani suna tambaya wani da ya shakka ga imani hawariyu ko abinda ya kama da haka a'a wato dabi'a ce ta dan adam haka ne Allah ya halice shi akwai bambanci tsakanin abinda yayi imani da shi da abinda ya ganshi da ido suna da nasu tasiri shi yasa wanda ma ya zo ga annabi Ibrahim qala rabbi wa idh qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al mauta annabi Ibrahim yace ma Allah rabbi ya ubangiji arini kayfa tuhyi al mauta ka nuna min yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min Allah ce yanzu Ibrahim baka yi imani bane yace a'a bala Allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi ina son zuciya ta samu natsuwa in ga abin to kaga annabi Ibrahim ba za a kamanta shi ba da hawariyuna ta fuskar imani da kuma abin nan don imanin sa ba za a kamanta shi da hawariyun ba tunda bali su ba annabawa bane shi annabin Allah ne manzo ne kuma shi ne daga cikin ulul azmi minar rusul wannan na farko kenan kuma malamai suka ce cewa ya rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Allah ka nuna min yadda bai ce ba Allah hal tastati an tuhyi al-mauta ce ya rabbi arini kaifa ta yaya kake yi wannan kuma akwai misali na gaba annabi Musa irin wannan ya taba faruwa da shi Allah subhanahu wataala ki ba mu labari a cikin suratu taha lokacin da annabi Musa ya je ganawa da Allah Allah ya nuna ma annabi Musa cewa mutanen sa sun bata wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri kaga Allah ya ce mun jarrabi mutanen ka bayan ka kuma samiri ya batar da su duk suna cewa sunan sa Musa samiri amma ban wani tabbaci akan wannan kuma suna cewa wai shi Musa samiri jibril ya shaid da shi domin a cikin daji ina ganin mahaifiyarsa ko ta mutu bashi sai jibril yazo yana kama shi nono yana tatso nono daga dabbobi har ya shayar da shi amma ya kafirta annabi Musa kuma gidan fir'auna ya tashi sai ya zamanto musulmi waɗannan kissoshi ne na Isra'iliya to waɗanda babu tabbaci akan su kuma cewa sunan sa Musa Samiri shi ma babu tabbaci dai Qur'ani ya kira sa Samiri ina fata an fahimta sai in an samu nassi ingantacce to annabi Musa dai Allah ya fada mishi cewa Samiri ya batar da mutane lokacin annabi Musa sai Allah ya ce faraja Musa ila qaumihi ghadwan asifa annabi Musa ya dawo yana cikin hushi yana cikin bakin ciki an gane ko to amma lokacin da a cikin nan a cikin suratul qaha a cikin suratul a'raf Allah sai ya ba mu labari cewa lokacin da annabi Musa iske mutane suna bauta bautar dan baraki wanda anka kirkira musu shi aka kera musu shi wanda Sabiru ya kera mishi ya kera musu sai da ya fusata ba ya jefar da alluna at-taura Allah subhanahu wataala yace walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadwan asifa qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha sai ya jefar da wato alluna to kaga ya kamata a ce annabi Musa tun daga can ya kamata ya jefar da alluna a taura saboda ya san maganar da Allah subhanahu wataala ya gaya masa babu shakka a cikin ta amma sai da yazo ya gani suna yi sannan ya ƙara fusata shi ya sama jefar da maganar Allah abu ne wanda yake yana da hatsari zai koda ba ga annabi Allah ba yana da hatsari amma saboda hushin sa ya kai inda bai iya controlling din kansa shine daga cikin abubuwan da malamai suke cewa mutum ya kai inda bai controlling kansa duk abin da ya aikata na saki ko ciniki ko wani abu ba za a abin nan ba idan furin ciki ma mutum yawa ko bakin ciki ko mutum yana jin fitsari ko kashi ya kai inda bai tunanin shi bai tare da shi ba a aiki da tasarrufin da ya aikata domin nan yana neman yadda zai ne ya samu kwanciyar hankali tashwishul fikr abin da suke kira to kinan nan Allah ce wa alqal alwaha kaga ya jefar da alluna at-taura kaga a ce mutum ya jefar da yanzu misali a ce ko ba addabin Allah bai jefar da magana Allah ai abin yayi muni to amma da yake hushin da yayi bai san abin da yake yi ba to nan Allah bai kama shi ba nabi kuma bai hushi don burin sa na duniya ba ko don wani matsayi ko don wata bukata tashi ta duniya a'a yayi ne don saboda an saba ba Allah subhanahu wataala yana da kyau mu fahimci wannan saboda akwai masu sai sun kafirtar da annabawa su ce annabi yana iya kafirta ya musulunta irin hashawiyya wannan aqida tana da muni kwarai da gaske imamu al-qalamahu qadi iyad a cikin littafin sa ash-shafa'i yayi babi akan nuna waɗannan ayoyi da ake nuna annabawa sun aikata kuskure ga irin yadda fassara su take kan dalibin ilimi yaje abuka cikin bala'i to anan sai kuma Allah ya faɗa walan ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah lokacin da fushi ya sauka ga zuciyar annabi Musa ma'ana ya kunta akhadha al-alwah na an ce sakata yayi shiru ana nufin kamar ma'ana kamar da malaman balaga suke cewa isti'ara ce makaniya an sifanta fushi da dan adam ma'ana kenan kuma an shafi dan adam din al-muhimmu dai nan fushi ya kwanta sai annabi Musa da ya samu kansa kaga akhadha al-alwah sannan kuma malamai suke cewa waɗannan allunan su kakkare an kawo riwayoyi Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahima Allah jami' al-muslimin a cikin al-Azb an-Namir yake cewa annabi Musa ya jefar da alluna sun kari to cewa an jefar lalle Qur'ani ya faɗi wannan amma cewa sun kari yace babu wani dalili akan wannan amma ɗaya daga cikin ɗaliban sa ustazu Dr. Hikmat Bashir wanda ɗaya ne professor ne na tafsiri wanda yana jami'a al-Islamiyya a Madina wanda kuma asalin sa ba dan kasar Saudiya bane ina ganin kamar dan kasar Urdun ne amma yake cewa a cikin littafin sa as-sahih al-masbur min at-tafsir bil-ma'thur yake cewa a'a akwai hadisi ingantacce cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim cewa tabbas waɗannan allunan sun kariya ina fata an fahimci kina sai da mutu wannan shiki yuna cewa li kulli jawadin kabwa ko wani mutum wanda yake gwanina wata ran Isa Musa da kuskuri tare da cewa dalibin sa ne ma'ana bai ban sani ba ko ya karatu a gunsa amma yana cewa sun yi istifada da mallan kuma wannan lokaci dai mafi yawancin malamai sun yi karatu karkashin mallan kuma tare da cewa mallan yana gaban sojin ilimi amma ba shike nuna cewa ba duk abin da mallan ya faɗa ingantacce na sai istidraki akan sa kamar yadda ɗaya daga cikin daliban Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti al-Maghamisi ya taɓa yin istidraki akan sa game da qadiyya ta cewa inna kai da kunna azim kaidin mata yana da girma inna kaidash shaitani kana da'ifa kaidin shaitan yana da rauni yake cewa nan malam bai samu wato dacewa ba nan nuna cewa kaidin mata ya fi na shaitan domin nan ana nufin kaidin mata mai girma ne game da wato abin nan kaidin mata mai girma ne game da dan adam inda kaidin shaitani kana da'ifa kaidin shaitan kuma mai rauni ne game da kaidin Allah subhanahu wataala in Allah ya taimaki masu imani tun ana zancen masu imani ne ma'ana ta nan da ake fuskanta dalili kuma zaka da yau malamai ma suna ka irin wannan sai ka ji sun ce to ai Allah ma da kanshi ya ce kaidin su yana da girma har malama a cikin littafin sai kawo baiti na wannan su wani sha'ir mai soyayya koma cikin adwa'ul bayani duba ya gani abin da ke nuna cewa nan kaidin mata ana nufin yana da girma kaidin shaitan yana da rauni na Allah kuma kaidin shaitan ana nufin ba wai game da kaidin mata ba a'a game da kaidin wato Allah ake nufi domin duk matar da za ta bata ai shaitan ne zai zama tuwa sanadiyar shike tura su ga wannan halaka kinan ko baiwa a ce qala fa bi izzatika la ughyinnahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin shi zama to san dai halakar duk matan duniya kuma a ce kai din mata ya fi ni shi dan wannan fassara tana da rauni duk da yake zaku iske wadansu malamai suna fadar ta ra'ayi na biyu zaku ga kuma suna kawo cewa kamar Allah subhanahu wataala ya fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka samu matsala a gidansa wanda Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir wa in tadhahara alaihi in ku kun hade kai mata guda biyu kamar yadda riwayoyi suka zo Aisha da Hafsa da aka samu wani abin nan wanda kino ko gidan annaba ana iya samun tashin tashina da matsaloli na rayuwa sai Allah ce fa inna Allah mawlahu Allah ne majibincin lamarin sa an gane ko Jibril wa salihul mu'minin kuma aka kara Jibril da salihul mu'minin duk wannan rundo da aka tara ta wannan yake nuna kaidin mata yana da girma to duk da haka kaidin mata yana da girma amma ba game da kaidin shedan ba dan shedan shine zai tunzura matan da har yanzu su aikata duk abin da za su aikatawa dan haka yana da kyau wani lokaci fassara na soci duk da yake zaka ga wani abu kamar ya kayatar da kai ya burge ka amma wani lokaci an ka je wajen bincike da dalilai saka iske bai tabbata ba kuma wannan ba mun yi ne dan mu saba mu wani malami ba koko dan mu ne mun fi wani malami ilimi a'a abin ya bayyana ne ta fuskar hujjoji da dalilai ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam wannan mas'ala kuma ta taba faruwa har yanzu ba ga annabi Musa ba abin nan ta taba faruwa game da al'amarin da Allah yake bada labari a wata aya a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ce walaqad wala amma susai da sihiri duk da ayatan da tsawo walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani cewa duk wanda ya sayar da sihiri da imanin sa shine liman ishtarahu nan ba ana nufin sayar da kudi ba a'a da ka bada kudi ko baka bada kudi ba in dai kai yi sihiri kamar ka sayar da imanin ka ne da wato wannan sihiri liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabu a ranar tashar alkiyama wannan yake nuna cewa mai yin sihiri kafiri ne kuma ya yarda imma musulmi ne wala bi sama sharau bihi anfusuhum Allah ce tirda abinda sun ka sayar da kawunan su da shi sai ce lau kanu ya'lamun da suna da sani to kaga ya ce wala qad alimu sun sani kuma yace lau kanu ya'lamun da sun sani to ya zai a tabbatar da ilimi kuma a kore shi a'a sun sani anan duniya ba su da rabo amma ba za su gane hakikanin ba su da rabo ba sai in an zo ranar tashin alkiyama kinan lau kanu ya'lamuna hina yarawna al'azab da sun sani lokacin da su gane azabar Allah subhanahu wataala to zaka iske qur'ani yana da irin wannan da haka daliban ilimi kada a ce annabi ibrahim bai da imani ko ayi wani tawili wata aya ko a ce hawariyuna ba su da imani a qur'ani ya tabbatar da wannan abinda ake gani da ido shi yasa ma yazo cikin hadisi na mustadrak na imam al-hakim laysa al-khabaru kal-mu'ayana inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa labari bai zaman tuwa kamar da abinda wato ake gani da ido wallahu ta'ala alam shi yasa yin mutumin da ya abu gabanka gaban idonka ko ya ga ma magana gaban idonka ko ya kalli idonka ya ga ma magana to ina ma ga babu kake nan zai iya aikata duk abin da yake so kuma zai iya fadar abin da yake so wallahu ta'ala a'lam to ina ganin wannan mas'ala din muna iya barin ta hawariyuna haka saboda dama dai mas'ala ce take bijirowa saboda amfanin yan uwa da kuma mas'aloli inda suna da hatsari wani lokaci muke dan tattaunawa akan su gurgurdun ikon da Allah ya bamu da karancin ilimin da Allah ya bamu mas'ala ta gaba mas'ala ta 262 kenan na fata an fahimci ni tunda mun yi ta 261 afwan yan uwa mun ketare mas'ala ta 260 cikin karatu domin malam ya ce fa in qila idan aka ce ayyu mu'jizatin li isa alayhi salatu wassalam alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim an gane ko wace mu'jiza annabi Isa ke da ita fi taklimin nas idan yayi mutane magana kahlan a lokacin da yake bardi ma'ana lokacin da kama karfi da girma daga shekara 33 zuwa 40 kamar da suke cewa shine ake nuhi da kahlan shekara 33 zuwa 40 akwai fassarori daban-daban hatta qala har sai Allah ya ce tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana ma mutane magana fil mahdi a cikin lokacin da shin tsumman goyo to kaga yaro yayi magana a cikin tsumman goyo abin ban mamaki na kamar yadda suratu maryam ta yi bayani fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya to can cikin suratu ali imran dama an ce maryam Allah ya yi mata bushara ne da wanda ga irin yadda zai yi wato an yi mata bushara da dan da zai yi magana a cikin abin nan a cikin suratul abin nan Maryam sai an ka tabbatar da labarin da busharar da an kai mata ta annabi Isa tabbat abin ya tabbata don alƙawarin Allah baya zamantowa ƙarya to sannan kuma nan idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla Allah ne magana da annabi Isa cewa Isa ka tuna waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa nan lokacin da Allah masa wannan magana lokacin da aka daukakar da shi zuwa sama Allah yake tunatar da shi ne mu'min sa waɗansu malamai suka ce a'a nan wannan Allah zai magana da annabi Isa a ranar tashin alkiyama akwai magana guda biyu a ranar tashin alkiyama ne Allah zai ambata masa waɗannan ne mu'min to sai suka ce kulna malam yace to wakahlan kuma zai yi magana da su yana da shekara 33 ah to shekara 33 malam yace ya za a yi a ce akwai mu'jiza a ciki kulna malam yace to amsa kad sabaka jawabuhu fi surati ali imran amsa ta gabata a cikin suratu ali imran mustaqsan wadda an fadada ta daga istiqsa ne shine bin diddigin abu to kaga wannan malam yace cikin suratu ali imran ya bar mu wanda bai saurare wannan darasi ba cikin suratu ali imran misali ya zagi to shi yasa dole zamu kuma cikin suratu ali imran a cikin wannan littafi a safha ta 46 a mas'ala ta 105 anan ne malam ya kawo wannan bayani to malam zamu kawo shi koda dai a gurguje malam yake cewa fa in qila idan aka ce ayyu mu'jizatin li isa nan cikin suratu ali imran nake zance ayyu mu'jizatin li isa wace mu'jiza ce ga annabi isa alaihi salatu wassalam sida da aminci Allah subhanahu ta'ala gare shi fi taklimin nasi kahlan idai mutane magana kahlan yana da girma shekara 33 yana matsayin barde kenan wa ayyu khususiyatin lahu fi hadha wace khususiya gare shi tunda mutane duk shekara 33 ai kowa ya kai inda zai yi magana indai ba rashin lafiya ba hatta qala had aka ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi in mun ce rashin lafiya ma'ana na kurumta ko kuma na abin nan na rashin magana in Allah ya kaddara mutum wannan dinka a ce rashin lafiya wani ce to wani rashin lafiya kuma wa yukallimu an-nasa fil mahdi zai yi ma mutane magana don lokacin bushara ce ba ana nufin yana ma mutane magana ba alƙawali ne wa yukallimu an-nasa fil mahdi kuma fi'li mudari yana nufin abinda aka yanzu ko abinda za a yi gaba wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan annabi isa zai yi ma mutane magana kahlan fil mahdi a cikin tsumman goyo mun yi bayanin wannan mun kawo ayoyi wa kahlan da kuma lokacin da ya girma daga shekara 33 akwai fasarori 33 zuwa 40 kuma banda wadannan akwai dan su maganganu kan wani yace wannan fasara ita kadai kuma ya waiwayo mu qulna malam yace ma'anahu wa yukallimu an-nasa fi hatayn al-halatayn zai ma mutane magana a cikin wadannan halaye guda biyu bi kalamil anbiya'i da magana irin ta annabawa min ghairi tafawutin babu bambanci baina halati tufuriya a kasancewa shi yana cikin lokacin wato kasancewa sa jinjiri wa halil kuhuliya halil tufuriya wa halil kuhuliya a cikin lokacin da yake yaro da lokacin da yake girma duk magana iri guda yake kaga alhali ko mutum an san cewa idan yana karami magana sa ta bambanta da magana sa a matsayin sa na karamin yaro kuma balma kasancewa sa jinjiri ba a saba ganin al'ada ba jinjiri yayi magana yace allati yastahkimu fiha al-aql wadda hankali yake tabbata a cikin ta a lokacin da mutum ya kai shekara 33 ko hala ta kuhula wayunabba'u fiha al-anbiya'u hali ne wanda a wannan lokaci ne ake ba annabawa annabta kenan daga 33 zuwa 40 wanda galibi kuma shekara 40 ne dai ake ba su annabta fa ka annahu man yace to kamar dai Allah yace qala yace wayukallimu an-nasa fil mahdi zai ma mutane magana a cikin tsumman goyo kama yukallimuhum kahlan kamar da yake musu magana a lokacin da yake wato a matsayin ya kama girman sa wa qala az-zajjaj imamu az-zajjaj yace هذا خرج مخرج البشارة وانم يافت أمسئين بشارة لمريم غمريم أنه عليه الصلاة والسلام تيواشي النبي إيسا سيرا دعمل شاء الله ستبت أغريشي سيبقى إلى زمن الكهولة معنى أن يمت بشارة أنت زيلا يوكي ونمس أي فهو بشارة الله بطول عمره an yi mata bushara ne da tsawon rayuwarsa shekara 33 domin in an ce tsawon rayuwa ne zai cewa to ai shekara 33 ba su da tsawon to ai da dan shekara 10 ko 15 da 20 da mai 33 misali wane ne fi tsawon rayuwa kenan nan shi tsawon rayuwa ana hankalta ma da nawa hankali safa da wanda ya shekara 20 da wanda ya shekara 2 a duniya wane ne fi tsawon rayuwa kaga dole mai 20 za a ce kenan tsawon rayuwa ba dole bane irin yadda muka dauka sai mutu ya shekara 100 waqila malam yace dan su malamai suka ce al-maqsudu minhu abinda ake nufi aisa aka kawo wannan wa kahlan anna az-zamana yu'athiru fihi cewa zamani yana tasiri a cikin jikinsa ko a gare shi kama yu'athiru fi ghairihi kamar yadda yake tasiri ga wani sa daga cikin mutane wa yanquluhu min halin ila hal zai ciratar da shi daga wani hali zuwa ga wani hali walau kana ilahan da ko Allah ne shi kamar yadda suke fada lam yajuz alayhi at-taghyir wato at-taghyir kinan wato canzawa ba ta halatta gare shi ba za ta kasance gare shi ba domin ba a cewa Allah yau shi na yaro gobe ya kare shekara kaza ya dan canza ya geme Allah ya hurura duka wadanga abubuwa dan adam ne yake yin su da cin abinci da sauran su ina fatan ana fahimta ta to dan haka dai masu wurin su malamai suka kawo wannan to shine isharar da balan yayi a karkashin wannan aya kuma wannan yake nuna cewa annabi Isa zai dawo da nassi na alqur'ani domin ya ce wa kahlan lokacin da aka dauke annabi Isa bai kai shekara 33 ba to kenan wa kahlan din nan zai sake dawo wa kahlan ba karshen duniya an gane ko lokacin yana da shekara 33 ma'ana kenan za a saki sabkar da shi ya ci gaba da isar da annabta kuma hadisai mutawatirai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tabbatar da shi don haka mu'tazila da ƴan qur'ani da suke cewa ai annabi Isa ya riga ya mutu an ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kun bane face manzo annaba sun shude gaba ne su kuma annabi Isa ne da cewa annabawa wannan amun ne makhsus shi annabi Isa akwai dalilan da suka fitar da shi akwai kuma qira'a wa innahu la ilmun lis-sa'a فلا تمترن بها شي النبي عيسى علامه ني تا قيامه دومي اكو قراءه وانه لا علم للساعه لا علم للساعه تو كودا من دوكي علم قراءه ود ذات زمنتو شاذ ذات تفسر وان لا علم واتو ابين ني علامه تي تا قيامه domin yayi idan ya bayyana kiyama ta yi kusa ko la ilmun lisaati zai sa a san sanadin kiyama ta yi kusa idan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dawo don yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama to dan haka wannan shi dai ne abinda malam ya kawo kuma da bayanan da muka kawo karkashin wannan aya duk dake wannan mas'ala mun ketare ta a cikin suratul maida a mas'ala ta 260 sai muka je zuwa mas'ala ta 261 wanda kuma ketare na muka yi dan adam kuma dukkan shi yana iya wato yayi kuskure kafin mu ketara zuwa ga mas'ala ta 262 akwai abu guda da ya kamata na ƙara shine cewa malam da yace a koma cikin suratul Ali Imran wannan shine abin da ake kira al-ihala a cikin ilimi yanzu ilimi malamai suna kiran shi ihala ma'ana daga wannan wuri kace mutun ya koma wani wuri wanda malamai suna yin sa sannan kuma al-ihala wanda kace cikin ilimin fiqh babi ne na ihala ma'ana kana bin mutun bashi kace je wajen wani ya karba wanda kake biya ko kuma a baka bin mutumin ambala mutumin ya ce shi ya yarda shi zai biya kenan sai kai ihala kin shi babi ne mai muhimmanci kuma mai wahala a cikin ilimi na fiqh kuma a cikin alqur'ani ma akwai shi dan ka wani zai ce to kai kajiya wa malami yana magana ce a ce a koma can cikin wani wuri kaza to ya za ya ce a koma wani wuri a qur'ani ma ya tabbatar da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da wannan usulubi cikin alqur'ani kuma koyi da abin ubangiji ma'ana malamai sun tabbatar da wannan mas'ala in ka diba cikin al-istinbat manhajul istinbat zaka gane inda malamai suka yi bayanin wannan mas'ala amma bari mu dan bada misali kawai ne ce mun zo mun wuce mun bada misali ba saboda ne an ka faɗi magana ba a bada misali ba zai ce a'a ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul nahl wa 'ala alladhina hadu akan waɗanda suke yahudawa harramna ma qasasna alayka min qabl mun haramta musu abinda mun ka baka labari min qablu can gabani to mi da na bashi labari tun gabani kin kaga yace a koma can kaga wannan yake nuna suratul nahl kafin ta akwai bayani da ya sabka kan wannan shine kuma bayanin da ya gabata malamai suke cewa wa 'ala alladhina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi 'adam to kaga nan qur'ani sai ce wa 'ala alladhina hadu harramna kulli dhi dhufr mun haramta musu to kuma Allah ya ce ya bashi labari kaga wannan ya nuna cewa wannan aya ta cikin wato suratu al-an'am ta rigai sauka da aya da take a cikin wato ta cikin suratul cikin suratul nahl tunda ya ce min qablu tun gabani mun kawo ka labari kidan ku Allah ya san ya bashi wannan labari to wannan ihala tana da nasi har a cikin alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 262 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan an kace law kana al muradu hadha al ma'na da dai wannan ma'ana da kuka fada wanda kuka ce abinda hawariyuna suka tambaya shine suna tambaya ne kan in Allah zai yarda ya saukar ba wai suna tambayar ba in Allah yana da ikon da zai yin haka falima ankara alaihim isa to dan mishi ku annabi isa ya musu bi qaulihi ya da fadarsa qala taqullaha in kuntum mu'minin yace ku ji tsoron Allah in kuna da imani an gane ko kulna zamu ce inkaruhu alaihim abinda yasa annabi isa ya musu inma kana li annahum ataw bi lafzin yahtamilu al ma'na alladhi la yaliqu bil mu'min malan yace li annahum inma inkaruhu alaihim musun da annabi isa ya musu inma kana ya kasance ne li annahum ataw bi lafzin sun zo da wani lafazi ko wata kalima ma'ana ko wani uslubi an gane ko an ce lafzun ana lufin lafuzza daban-daban domin ba lafzi guda bane yahtamilu al ma'na alladhi la yaliqu bil mu'min sun zo da lafazi ta rayuwa ita kalmar da sun kai amfani da ta hal yastati'u an gane ko tunda kalimatu istita'a ta rayuwa ita yake nufi alladhi la yaliqu bil mu'min wanda bai dace a ce mu'min yayi amfani da ita ba al mukhlis wanda yake mai tataccen imani mai ikhlasi iradatuhu al mukhlis iradatuhu iradatahu wanda an ya tsarkake niyyar sa wa in kanu lam yuriduhu koda ko ba haka suke nufi ba shi yasa yin amfani da kalima koda ba haka kake nufi ba to sai kai hattara da shi shi yasa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adhabun alim kaga ni an ce kar mu'minin su ce ra'ina domin kamar yadda athar suke nunawa yahuda sun yi amfani da ita don su cutar da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ikhlasi shi kadai bai isa ina fata an fahimci ni mu da yawan mutanen da suka yi tawilin waɗansu ayyuka suka yi wasu ayyuka cikin addini suna da ikhlasi don Allah suke son su yi amma matsalar ba a nemi ilimi ba kuma wani lokacin in gaskiya ta bayyana ba a son a dawo akan gaskiya duk abin da kai don Allah akan kuskure ne kai baka sani ba ba haka nan bari to in gaskiya ta bayyana gare ka ya kamata ka dawo ina fata an fahimci ni kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa arama naf'an fa darra min ghairi qasd an gane ko wa min al abin nan uquqi abin nan rama qasdan rama naf'an ina ganin baiti yake ya so yazo da amfani fa darra min ghairi qasd sai ya tutarwa ba tare da wato yayi niyya ba to kaga wannan abubuwa ne wanda suna faruwa gare mu shi yasa kuma idan mutun ya maka abu ba mummuna ba ma'ana shi niyyar sa amfani to koda zakai masa raddi ko karantar wato sai ka karantar da shi a hankali domin ba niyyar sa bace mu bambanta mutumin da ya niyyar cutar da kai da mutumin da yayi niyyar ya amfane ka sai ya cutar da kai to wannan ne ya kamata ka san yadda zakai kai masa uslubi kyakkyawa har mutumin da ya niyyar cutar da kai ba dole bane sai kai kokarin mayar masa martani biyu akan dai da aikata maka kamar yadda Laraba a lokacin jahiliya suna alfahari ya rudduna sa'a bis sa'aini in an kawo musu sa'i dai za su mai da sa'i biyu ba na alkhairi ba ake nufi anan wai ma'ana nan in an kai musu kan kamar yadda malam Bahaushe ke cewa in an yi musu kan kan kare su ko za su yi kan wato abin nan kan itaci ma'ana idan aka yi mutum daya yayi mai da biyu in an ce mu kashe musu mutum daya sai su kashe mutane mutum 40 ko 50 wanda duniyar da muke ciki yanzu ma da musulmi da kafirai duk wannan aqida ma aqida ko mu ce dabi'a ta jahiliya muna amfani da ita Isra'ila za a kashe mutum daya ta je ta kashe ba Falastini 1500 ta ce wai ta kare kanta kuma ta mayar da martani kasashen mu kuma haka ne muke yi idan an zalunci mutum bai tsayawa inda an ka zalunce shi shedan yana son ya tunzura ka sai ka yi fiye da haka sai kai zalunci Allah bai yarda da wannan ba in ma ka kasa hakuri wa in aqabtum fa aqibu mithli وكبتم به الله كما تقول ان صبرتم له خير للصابرين ده ايون da suka yi magana da wannan ayoyi da suke magana kan irin wannan suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma to wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 115 kinan to zamu dawo kinan cikin littafin dafu'i hamil al-tirab an ayat al-kitab domin malan shine ya kawo shi mai wannan littafi shi wannan mai wannan littafin na as'ilatul qur'an al-majid ya ji ne a aya ta 116 To mas'ala ta 64 a cikin littafin Daf'u'i Hamil al-Tirab an ayatul kitab na al-Sheikh Muhammad al-Amir al-Shinqiti al-Allamah al-Qur'ani rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah inni munzilaha alaykum an gane ko qala Allah inni munzilaha alaykum qira'u ini daban-daban Imam Asim da Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Amir su karanta qala Allah inni munzilaha alaykum Allah ce zan saukar da ita wasu sauran qura'u kuma sun karanta qala Allah inni munzilaha alaykum shi wancan daga nazzala yunzilu tanzila shine munzilaha shi ko wanga anzala yunzilu inzalan kenan ismul fa'il munzil ismul maf'ul munzal shi ko wancan ismul fa'il munzil ismul maf'ul munzal in an ce ismul fa'il wanda ya aikata ismul maf'ul wanda kuma aka aikata gare shi dan haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ce to zan saukar da ita gare ku ita wannan abin nan teburin fa man yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce daga cikin ku fa inni u'adhibuhu azaban zan yi masa azaba la u'adhibuhu ahadan min al-alamin wanda ba zan yi mawani azaba ba irin wannan malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya ta dullu ala anna ashadd an-nasi azaban yawm al-qiyama tana nuna mafi tsananin mutane azaba a ranar tashi al-qiyama wanda za a yi ma azaba man kafara min ashabi al-ma'ida wanda ya kafirce daga mutanen annabi isa kenan wanda an kace za a saukar musu da wannan waqad ja'a fi ba'd al-ayat yadu a cikin ayoyi ma yuhimu khilafa zalika abinda ya saba ma wannan ka qawlihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar munafiqai suna karkashin kasan kasa wato kenan can kasan ta gaba dai shi ko wanda duk an kai kasan ta ayana ganin kenan yafi tsananin azaba wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma taqumu as-sa'a ranar da kiyama za ta tsayu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab za a ce a sanya kenan yuqalu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab kuma akwai qira'a udkhulu ala fir'auna ashadd al'adab kenan yuqalu lahum udkhulu ashadd abinnan ashadd al'adab ya anti musu udkhulu ku shiga umurni ne gare su to an san ko ba su gaba dai mala'iku za ba umurni su kada su adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab dan mu fahimci wannan da kyau to idan muka duba malam yace to wal jawabu an ce su za a sanya su mafi tsananin azaba su ko wannan darkil asfal minan nar shi ko la u'adhibuhu azaban ahadan min al'alamin wal jawabu malam yace amsa anna aya adkhilu ala fir'auna ku sanya mutanen fir'auna wa ayatu innal munafiqina da ayatu innal munafiqina fi dalkil asfal minan nar la munafata bainahuma babu wato warware juna tsakankanin su ba su kore juna ba li'anna kullan domin dukkan su min ali fir'auna mutanen fir'auna wal munafiqina da munafiqai fi asfali darakatin nar za a kai su can karkashin wuta fi ashadd al'azab am fi tsananin azaba sai zaman to da ashadd al'azab da darkil asfal minan nar an hada su kenan da mutanen fir'auna da munafiqai duka za a kai su walaysa fil ayatayn ma yadullu ala anna ba'dahum ashadd azaban min al'akhar ba abin da yake nuna cewa su munafiqai sun fi mutanen fir'auna tsananin azaba su ko wato mutanen fir'auna sun fi munafiqai azaba amsar da malam ya kawo kiran malam yace wa amma qawluhu amma fadar Allah fa inni u'adhibuhu al-aya fayujabu anhu min wajhaini ga amsar da malamai suka bayar guda biyu al-awwalu na farko huwa ma qalahu ibn kathir abinda ibn kathir ya fada annal murad bil alamin abinda ake nufi da al-alamin alimu zamanihim mutanen zamanin su ake nufi kenan babu wanda za a yi ma azaba irin mutanen zamanin su wa alaihi fala iskal malam yace to anan in an samu wannan babu iskali babu rikitarwa inji malam manzauri wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan aya wa anni faddaltukum ala alalamin kama yadda Allah yace ma bani isra'ila fifitaku akam alalamin talikai ana nufin mutalikan zamanin su ina fata an fahimce ni wanda wannan mas'ala mun taba tattauna ta akan komi ake nufi ana nufin alalamin talikai wadansu malamai suka ce a'a alalamin talikai gaba daya saboda lokacin da ake magana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bata zo ba kinan ma babu zancan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan lokaci balle ma ai muqarana wadansu kuma suka ce a'a ana nufin talikai amma banda al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin mu an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kaga ya shafi dukkan mutane su ko al'alamin mutane am kinan da am kinan sai an sami abin da zai bambanta su sai aka ce to mu ne shugabanni domin an ba mu annabin da yafi nasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba min babil mufakhara ba ko dincin mutuncin wani annabin Allah sannan kuma an babu littafin da yafi nasu an ba mu alkhairai da dama waɗanda sun fi nasu kuma su an fadi an ce su yi wasu abubuwa sun kiya mu an ce mu sami'ina wa atana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سوكم سنتي سمعنا وأصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ده سورة آيوي وأن دسوية أنت سجي سو أيكتا سو بدا سو أيكتا با تو كنن كاغا أنونة شوى كنن منا غبان سو كنن على العالمين نمبا أنا نفن تالي كي غبا دي بوسو مسكتي آه فضلتكم على العالمين للي أم في تاسو أما با أنا نفن أجملة تبا آه ميزة تي الله باسو أبوه ونبي تبا wa ta al'umma ba kamar yawan annabawa wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ana nufin Allah ya ba su annabawa masu yawa amma ba shike nuna cewa ba wato annabawan su kamar sun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shine ake nufin al-miza la tadullu ala al-afdaliyya Allah zai baka wani abu da kake banta da shi amma ba shike nuna kafi kowa ba kamar wani dalibi sai a samu a wata madda an gane ko a wani fanni na karatu ya tsere makowa amma ba shike nuna yafi kowa a kowane fanni ba a aji sai zaman to tana yiwa a wuri guda ke da karfi amma a wani fanni baya da karfi to kenan sai an hada makin gaba ɗaya sannan za a gane wanne ne ya tsere makowa a duk cikin aji gaba ɗaya wanda inda zamu yi marayuwar mu irin wannan da sai mu gane cewa zaman mu da mutane da dama muna iya gyara shi idan ka kalli kurakuran mutum ko kuma da awarsa kaga kurakuransa to ka kalli alkhairin sa da irin yadda al'umma ta amfana da shi sai kai masa hukunci amma idan baka hada gaba ɗaya ba ka dauki kawai wani janibi to yanzu ana samun banda to الثاني ما لن يتي أمسى تبيو ما قاله البعض أبن دور نسوك من أن المراد به العذاب الدنيوي وصمع لبن ستفتش أبن أكين في عذاب الدنيا الذي هو مسخوم خنازير واند ذاء ما يد دور نسون كسابة كنا أما يد سو واتو على دوكينا أنغاني كو كنا سينا نفنا عذاب الدنيا كنا با عذاب تلاهرة با malin yace walakin yadullu li annahu azab al-akhirah sai dai an samu abin da yake nuna cewa azaba ce ta lahira marawahu ibn jarir abin da ibn jarir ya ruwaito at-tabari kenan abdullah ibn amr daga abdullah ibn amr radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda a gare su da shi da baban sa kenan wa an as-sahabati ajma'in wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin annahu qala shi Abdullahi ibn Amr yake cewa ashaddu nasi azaban yawmal qiyama thalatha, mutane suka fi tsananin azaba yawmal qiyama, kaga sai ranar tashin alqiyama thalatha, almunafiqun munafiqai wa man kafara min ashabil maida, da wanda ya kafirta daga cikin mutanen ashabul maida ma abuta tebur na annabi Isa, wa alu fir'auna da mutane da fir'auna da mutanen sa. Yace wa hadha al-ishkal fi ashabil maida, wannan iskali na mutanen maida da ake cewa fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin, za a mishi azaban da ba za a taba yi ma dai daga cikin talikai ba idan ya kafirta daga cikin mutanen su, su wadannan la yatawajjahu illa ala al-qawl bi nuzul al-maida, sai ho in an ce wannan abin an sabkar, sai an tabbatar da cewa Allah ya sabkar da wannan wannan abin sanan da za a tabbatar da cewa kinan abin nan, in kuma da aka ce amma ala qawli al-hasan wal mujahid, mallan yace amma akan fadar hasan da mujahid annahum khafu min al-wa'id, sun ji tsoron narkon da za a yi musu tunda Allah ya fada fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin, fa qalu, sai suka ce la hajata lana fi nuzuliha, suka ce a bamu da bukatar a saukar da ita, falam tanzil, bata sauka ba, fala ishkal, mallace to in an dauke ma bata sauka ba shikenan babu iskali kenan su an fitar da su, walakinna zahira qawlihi ta'ala, sai dai zahirin fadar Allah inni munazziluha, zan saukar da ita, yukhalifu dhalika, zai saba ma wannan, wa ala alqawli bi nuzuliha, in ko an ce ta sabka la yatawajjahu aliskalu, babu wani iskali illa idha thabata kufruhum, kufru ba'dihim, sai in da Allah ya saukar da ita sun kafirci kama la yakhfa, ma'ana koda an ce ta sabka to ai ba matsala bane, sai in an tabbatar da cewa ta sabka sannan kuma mi, sannan kuma an samu wanda ya kafirta, in ta sauka sun ci gaba da imani su ai babu matsala, tunda ba dole bane sai sun yi ridda in dai ba fatan shari za a yi musu ba. To da haka dai a takaice wannan shine abinda malam ya kawo, duk da yake akwai malamai da suke cewa da Allah ya ce inni munazziruha, ni zan saukar da ita, labari ne daga Allah, dole ne sai ta sauka. Abdul Qadir Shaibat Alhamd din daga cikin malaman tafsiri wanda cikin in ban manta ba cikin ko ayatul ahkam nashi yake cewa tabbas bayuwa a ce Allah ya ce ya ce zai saukar da ita, kuma a ce Allah bai saukar da ita ba, to cewa Allah ya sauka ko da mun dauki ra'ayin su cewa tabbas dole tunda labari ne Allah ya ce zai saukar da ita, in ba a kaddara inni munazziruha alaikum ba in aradtum, in har kuna da bukata cewa za a yi muku wannan jarabawa, to in ma ba mu kaddara wannan ba a ce Allah ya saukar labari ne, to ai babu tabbacin cewa an sabkar da shi sannan sun kafirta. To kafin mu je mas'ala ta gaba, akwai abubuwa da ya kamata mu dan ƙara a ƙarƙashin wannan aya. Wato wannan kun ga cikin Alƙur'ani ne anka samu wadanda aka cewa azaba su, ko da mun dauki wadannan guda uku da aka faɗa cewa azaba su za ta zama tuwa mafi tsanani. To kaga babu laifi ashe za a iya samun ko hadisi suna dauke da wannan, amma sai ka iske wani yana kokarin taba hadisi amma bai taba Alkur'ani. Idan muka duba a cikin hadisi na Abdullahi abin nan Amr bin al-Harith, an gane kuna cikin sunan Tirmidhi, to wannan hadisi malamai kuma sun tabbatar da ingancin sa, ko ba haka ba? Imam Ahmad Shakir ya ingantar da wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah, an gane ko waɗanda suka fi tsanani azaba ran tashi alkiyama ithnani, mutum biyu, imra'atun asat zawjaha, mace ce wadda ta saba mijinta, wa imamu qaumin, da kuma jagoran mutane, wa hum lahu karihun, wanda mutane sun kyamace haka, ma'ana sallah mutum ya zo ya azaka ne ya ce dole sai an bada sallah, musamman irin wannan lokaci da mutane shugabanci da matsayi ya dame su ba wai ci gaban addini ba. To sannan kuma kaga wannan ya nuna mutanen da suka fi tsanani azaba waɗanda mutane guda biyu, da limami in ba mu fassara shi da shugaba ba wanda ya shugabanci mutane akan tilasti, limami da kuma wannan mace da ta saba mijinta, shi ma ta saba mijinta akan saba ma Allah, ba wai yayi mata umuri da saba Allah ba ta kiya. Da hadisi na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an gane ko wanda yazo inna ashadda an-nasi azaban yawmal qiyama al-musawwirun, wanda suka fi kowa tsananin azabar da tashi al-qiyama al-musawwirun, masu yin taswiri, wanda masu sassaka abu na cewa gashi irin abubuwa na gumaka, duk da yake wasu malamai sun ce at-taswir hatta da hoto yana shiga ciki, amma wasu malamai sun ce a hoto ba zai shiga ciki ba saboda shi hoto ba wai a an kalli halitta Allah bari an ka sassaka, a ita halitta Allah ce kawai an ka dauki kurwata, shi yasa wasu malamai suka ce bai shiga ciki, amma duk inda ta kai ta kawo shi dai hoto, wadansu malamai sun haramta shi, sun ce kamar wadancan yake, wasu malamai sun ce ba su haramta shi ba, amma in hoto ne na uzuri na lalura shari'a ta yi ce babu matsala, hoton permi misali mun ce permi ko lasin ga wanda yake jin ingilishi na tukin mota misali, dole ne wata takarda wadda dole ba a dade ita ba sai akwai hoto, wannan babu matsala, larura ce ta kama, balma akwai wanda ko ba mutane fata ba sai sun yi aiki da shi, hoton kuɗi yanzu misali kuɗi idan aka ce to yanzu haramun ne a dauki kuɗi to yanzu wa zai dauka kuɗi a duniya da dawla da kuɗi da sefa galibin kuɗaɗen duniya suna da hutu to ya an kace haramun na ai ya kamata a daina amfani da kuɗi to kaga wannan ko an ce lalura ko ba a ce lalura ba mutane sai sun kirkira maka su cewa lalura ce to almaimu dai wannan ya nuna almusawwirun wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud almusawwirun hadisi ne cikin sahihi Muslim su suka fi azaba sannan akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyama wadanda suka bi fi tsananin azabar tashi al-qiyama rajuluhu رجل قتله نبي متمن ده النبي يكششي wanda ya nuna cewa kiran gaba daga baya da annabi koko yana kiyaya da annabi har annabin ya kai inda ya kashe shi bai samu tuba ba au qatala nabiyyun koko wanda ya kashe annabi wa imamu dhalala da shugaban banna wanda kuma duk abin da ya sunnanta kenan zai samu zunubin wadanda suka aikata wannan kamar da nasoshi suka nuna wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha لا ينقص من أجورهم شيئا ومن غير أن ينقص من أجورهم شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم توشيكو أنك رجل قتله نبي متمن ده النبي يكششي أو قتل نبي كوكو يكش النبي وإمام ضلالة رشوق بمبنى وان دي جاورن تمتالي أكم وتبنى وممثل من الممثلين ده كما الممثل نا الممثل سنشي سيني متانين دسكين تصويري سيسي تصوير وان أبو نا الله سبحانه وتعالى تو وانا حديثي ني وان دي كي ingantacce ɗaya daga cikin malamai al-Muqbil al-Wadi'i Sheikh Muqbil al-Wadi'i al-Yamani ya ingantar da wannan hadisi a cikin As-Sahih al-Musnad ina fata an fahimci amma akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda malamai sun da'afa sanadin sa na ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyama rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun an gane ko aw rajulun yudhillu an-nasa bighairi ilmin aw musawwirun yusawwiru at-tamathil wanga hadisi malamai sun da'afa isnadin shi duk da yake ma'anar shi da wannan tazo dai to kawai ne yaji mun karanta wannan hadisi yace a'a riwayoyin hadisin da durukukin shi suna da yawa kada ka ji wata riwaya ko wata hanya wadda ka sani baka san wata riwaya ba ka zabura ka ce hadisi ne da'ifi alhali yana da fuskoki daban-daban tanan ne malaman hadisi suka tsere ma mutane kafin su ce in an ce da'iful isnad sanadin shi ne yake da'ifi ya bambanta da hadisin da'if domin shi da'iful isnad in hadisi guda ne sanadin sa ya zamanto da'ifi in shi kadai ne amma in an ka ce da'iful isnad wanga sanadin da'ifi ne yana yawa akwai dan su hanyoyi daban-daban da ya inganta wanda mai kuma duk mai so zai duba yaga sani'a ne na manyan malaman hadisi in ka diba cikin silsilatul ahadith as-sahiha za ka ga zai kawo turuqul hadith da kuma wadansu hanyoyi nashi wanda kai tana yawa hanya guda ce ka sani mai son ya kuskurantar da mutane to kun ga wadanga mutane da anka kawo duka an ce suna daga cikin mutane mafi tsananin azaba to kaga in cikin hadisi na wani sai kaga ya kawo to cikin hadisi kaza an ce mace da ta saba mijinta koko an ce a shugaban wanda ya limanci wanda ya mu mutane limanci kuma mutane ba su yarda da shi ba duk da shi na matsayin musulmi tun da yi mutane limanci ci da su bai fitar da mutun daga cikin musulunci to kaga za a yi akaman tashi da kafirai wannan kuma ta ce a wanda yake mai yin taswir ne mutumin da ke yin sassaka gumaka koko in mun ce mutumin da ke yin hoto da lura ba ta da bukatuwa izuwa gare shi koko mu ce a mutumin da ya kashe annabi koko mutumin da annabi ya kashe shi koko mutumin da yake yin taswiri kuma nan sai duk cikin wayar hadisi an ce wadanda su da ne matsayin azaba a ga qur'ani ne ma ya faɗi wadansu ya ce su ne tsananin azaba kuma an zo an ce a'a wadansu an ce wadanga mutanen da aka saukar ma da abin nan sai an tabbatar da cewa an sabkar kuma sun kafirce in bus kafirce ba kuma shikenan ko da an sabkar ko da mun dauki wannan ra'ayi to su mutanen fir'auna da wadannan kuma malamai suka ce a'a dukkan su ana iya tattara wadannan banda shi wannan imam da anka ce wahum lahum karihuna in mun dauki cewa imamu ne shugaba ne musulmi ko kuma mu ce a'a limami ne musulmi shi wannan ana dauka shi ne daga cikin jagorori a cikin ayyukan musulunci shine rufin tsananin kowa azaba amma ba ana rufin kafiri bane ba a fara fitar da shi daga cikin musulunci ba kamar yadda irin mu'tazila da khawari in sun ji wannan su ya saban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafirta ina fata ana fahimta ta wal iyad billah ko su ce manzila bainal manzila tare kamar yadda mu'tazila suke cewa su ko khawari su ce in bai tuba ba ya kafirta to ala ayyati hal dai ashe an ce ashaddu an-nasi azaban koko wadanda sun fi tsananin azaba ana nufin a'a su dukan su ana iya tattara su banda wannan musulmi da mun kace an gane ko a ce dukan su su ma tsananin azaba sai a ce to su ne all over an hada su a wuri daya koko a ashaddu an-nasi azaban kowane a cikin zamanin sa koko ashaddu an-nasi azaban kowane a cikin sinfin mutanen sa cikin limamai ga wanda zai fin samu azaba an gane ko cikin mutanen zamanin da suka rayu zamanin fir'auna to mutanen fir'auna sun fi tsananin azaba da sun kafirce ma annabi Musa tana yi a kodin su al'ummomi ba su ba kenan ana hankalta ma a'a ko sinfin mutanen ko kuma a'a zamanin su koko a'a aikin da suke yi a cikin waɗannan masu yin wannan aikin koko ana nufin a'a a lokacin da suka rayu babu mutanen da suka kai su kafirci da dai sauransu ko ko anan dukkan waɗannan su ne za a tattara akai su kasan azaba banda wannan shugaban limami za mu fitar da limammai kan mutane su ce mun kai limammai a cikin wutar jahannama to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya dan fara matsowa yayi kusa karewa amma akwai mas'ala guda da ya kamata nayi ishara zuwa gare ta wato game da wannan aya da muka kawo annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu wato adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab ko udkhulu ala fir'auna ashadd al'adab ina fata ana fahimtata wato imam ibnu kathir da imam abu amr ibn al-ala da imam ibn amir da imam shu'ba su sun karanta udkhulu kenan za a ce musu shiga yuqalu lahum udkhulu sannan kuma adkhilu za a ce mala'iku ku shigar da su kenan ina fata an fahimce ni su ne abinda jamhuru suka karanta to abinda muka faɗa ya zama to daidai ƴan uwa musulmi Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.